الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah Ta'ala, makagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum, wanda shi kadai cancanta a bauta masa. Yau ma Allah Maɗaukaki ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan, domin gudanar tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna roƙon Allah Ta'ala ya dace da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai. Yau shine wuni na 17 a cikin watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai, wanda kuma shine 22 ga watan 5 shekara ta 2019 a ƙirgen miladiya. Kafin mu fara karatu, Allah Maɗaukaki ya nufi masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ziyartan prison a wannan wuni, kamar yadda muka tallata, muka kwadaitar da ƴan uwa ranar Juma'a da ta gabata. Ƴan uwan musulmai da suke prison suna buƙatar gudunmawarmu, suna buƙatar taimakonmu, suna buƙatar agajinmu. Yadda muke azumin nan, haka su ma suke ta suke azumi. Kuma mun san yadda abubuwa suke gudana, mutumin da yake a sake ma yaya kare ballantana mutumin da ke daure. Akwai mutanen da mun sani cewa a sake suke ba a daure ba, amma ruwan sanyi da za su sha yana gagaransu idan sun yi azumi. To ina ga mutumin da yake daure ba shi da damar ya je nema? Mun san cewa waɗannan mutane ne da suke hannun gwamnati, kuma gwamnati tana ci da su. Ba ma dai mun san yadda abubuwa suke a ƙasar mu, ba abin da yake boyayya a wajen mu. Da haka waɗannan bayan Allah suna buƙatar tallafi. Prison ɗin nan idan ka je za ka samu akwai mutanen kirki waɗanda tsautsayi ya kai su wannan wajen, akwai waɗanda asali ba mutanen kirki ba ne amma zuwansu prison ɗin ya mai da su mutanen kirki, akwai waɗanda ba za ka samu bisa kuskure ne. Aka kama su aka ji aka garkame su ba laifinsu ba ne, mutanen kirki ne. Kai ko waɗanda ba mutanen kirkin ba, a shari'a dukkan ɗan adam idan ka ɗauki abinci ka bashi, ko ka ɗauki abin sha ka bashi, za ka samu lada abin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi cikin Sahih Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, wani mutum yana cikin tafiya kishi ya dame shi, yana jin tsananin kishin ruwa, ya samu rijiya. To sai dai wannan rijiya babu guga da za a jan ruwa a sha. Wannan bawan Allah ya shiga cikin wannan rijiya, ya sha ruwa ya ƙoshi. Yana fitowa sai ya samu wani kare a bakin rijiya, yana lallagi, tsananin kishin ruwa ya dame shi. Wannan mutumin sai ya ce, wato wannan karen ya kai tsananin kishi irin yadda ni ma na ji kafin in samu ruwan nan. Amma matsalar babu guga, balantana ya ja ruwan nan ya ba wannan kare, shi ma shiga ya sha. Amma sai ya tuna cewa akwai takalminsa kufi ne, takalmin kufi wato kamar takalmi ne kafa ciki, amma kuma na fata ake yin sa, wanda za ka iya sa ƙura masa ruwa ya zauna ciki. Da aka yi ɗauki wannan kufi nasa ya shiga da cikin rijiya, ya zuba ruwa a cikin wannan kufin, ya kama da fatar bakinsa ya rike sannan ya taka matakalar rijiya ya fito sannan shayar da wannan kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace lokacin da wannan bawan Allah ya shayar da wannan karen sai Allah madaukaki ya masa gafara to kun ga wannan bawan Allah kare ya shayar amma ga irin falalar da ya samu abun Allah ya irin darajar da ya samu abun Allah madaukaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya ma'aikin Allah yanzu har cikin dabbobi ma idan muka shayar da su ko muka ciyar da su za su samu lada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna fi kulli kabid ratba ajra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowace danyar hanta da aka ciyar da ita ko aka shayar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a samu lada duk abin da aka dauka aka ba wani ita danyar hanta ma'ana duka abin da ke mai rai da aka dauka aka ba shi abinci ko aka ba shi abin sha annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a samu lada cikin sa to ina ga mutum mutumin ma musulmi ko mutumin banza ne ka dauki abinci kawai sai zaka samu lada gun Allah subhanahu wa ta'ala kuma al'umma su bar mutane su mutu da yunwa su saboda masu laifi ne wannan laifi ne gun Allah subhanahu wa ta'ala mu yi tarayya da ƴan uwan mu da take cikin wannan waɗannan wurare wajen taimaka musu da abin da za su yi buɗe baki da shi sun yi azumi ita gwamnatin tarayya ce ba ruwanta ramadana ya zo ramadana bai zo ba yadda ake abinci kafin ramadana haka ake abinci lokacin da ramadana ya zo lokacin abincin rana za a yi abincin rana lokacin abincin dare za a yi abincin dare haka za a yi abincin kuma yadda aka saba shi haka za a yi babu wanda bai sani ba irin abincin da ake yi a irin makarantunmu ballantana a furgu zuwan da muka yi abin da ya babu mamaki rafat din da muka samu shine duk fadin jihar Bauchin nan kaf gaba daya mutane guda biyu ne suke da record din idan ramadana ya zo kullun suna kaiwa abin bude baki a cikin firgin mutum biyu ne katal duk jihar Bauchin gaba daya akwai wani baban Allah da duk wayewan gari sai ya kai buhun lemo wannan buhun lemon da za a raba ɗaya ka san ba kowa ne zai samu ba tun da zai kirga buhun lemo ba amma mutanen da suke furtun ɗin sun kai 900 ban yi zamanin za a samu kwayar 900 na lemo a cikin buhun lemo ba ran da bai samu lemo ba a kai ayaba suka ce wannan bawan Allah ya yi shekara da shekaru yana yin wannan aiki tsakaninsa da Ubangiji ba faɗa yake yi ba Allah ya saka masa da alkhairi zan faɗe shi saboda wasu su koyi da shi ba wai dan shi yana so a faɗa ba ko ya ce a faɗa ba tsohon gwamnan jihar Bauchi Alhaji Ahmadu Adamu Muhammadu suka ce shekara da shekaru yake wannan gudunmawa a kurkuku kullum in azumi ya zo sai an kai buhun lemo raba waɗanda suke cikin furta sallah akwai wani bawan Allah na biyun kenan shi masu dafa abinci ya ɗauka ya kai furta ɗin su riƙa yin kunu su yi ƙosai a kawo biredi a yi shayi wata rana a rinka raba waɗannan furta amma baya iya ciyar da su duka gaba ɗaya wannan abin da ake na buɗe bakin ba zai yi a ce kowa a bashi ba don haka ɗaki-ɗaki ake yi yau an san cewa an tsaya ɗaki na kaza goben Allah maɗaukake mu sai a ci gaba daga ɗakin da aka tsaya haka da haka ake ba su kunu da za su sha wani daga cikin manya-manyan jami'an firzin ɗin ya ce abin mamaki mutane sun ɗauka duk waɗanda suke cikin firzin mutanen banza ne ya ce akwai mutanen kirki ya ce akwai masu kwana suna sallar dare akwai mahaddata alkur'ani akwai masu karatun alkur'ani a ciki ya ce a cikin satin da ya wuce akwai wani bawan Allah da ya rasu a cikin firzin ɗin bawon Allah nan lokacin sai da lokacin da zai mutu kalmar da ya faɗa ta ƙarshe la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalmar da ya faɗa kenan ya tuka a cikin furgun din mutum nawa ne suke mutuwa a waje ba a cikin furgun ba amma ba su tuka da kalmar shahada ba to waɗannan kaga mutane guda biyu abin koyi ne inda a ce za a samu irinsu a cikin wannan gari na a cikin wannan jaha a ce a samu mutum 50 suna irin wannan abu su waɗannan bayin Allah da suke cikin firzin aida sun san cewa lallai su ma suna yin azumi irin yadda sauran musulmi suke yin azumi kuma suna yin buɗe baki irin yadda sauran musulmi suke yi sannan waɗannan firzin suna da tsananin neman gudunmawarmu na tufafi wani an kama su ne an kai su da rigarsa ɗaya tun da ya je da riga ɗaya na rigarsa guda ɗaya ce uniform ne gwamnati take ɗinkawa ta ba kowa ya sa uniform ɗin ba koyaushe ne kowa yake samu ba don haka rigar nan da take jikinsa rigarsa da wando ran da yake buƙatar ya wanke sai dai ya cire rigar ya wanke yau in ya canya ta bushe kuma ya cire wandon ya wanke wannan rayuwa haka suke cikin ta kuma suke kamar yadda na ga muku akwai mutanen kirki dan haka waɗannan bayan Allah suna buƙatar tallafin mu masallacin Umar ibn Abdulaziz ya sai dan abun bude baki ya kai wannan furzu dan haka shi masallacin yake kira ga sauran masallatai su koyi da irin wannan aiki idan ana samun irin waɗannan wasu sai dabino su kai wasu sai lemo su kai wasu zai buredi su kai wancan bawan Allah na biyu motar buredi ake kawo kullum waɗannan irin mutane wato tuntuni sun riga sun tara lada mai yawan gaske alhali wasu suna nan sun ninninka su mallakan abin duniya amma ba su farga da irin waɗannan ayyuka alkhairin ba na haka nake jan hankalin mutane a cikin waɗannan kwanaki da suka raguwa masu tsada da kuma sauran ragowar rayuwar mu ma mu ringa suna waɗannan bayin Allah da suke irin waɗannan wurare sannan akwai ƴan uwanmu da suke kwanciya a asibiti wasu masu ƙaramin ƙarfi ne wani na nan a asibiti za ka samu abin takaici tef za a rubuta masa naira 2000 amma sai wata guda yana neman naira 2000 nan za a yi masa tef bai samu kuɗin da zai ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya zaunar da mu lafiya marasa lafiyar mu Allah maɗaukaki ba su lafiya waɗanda suke cikin firzin na gari daga cikinsu Allah maɗaukaki kawo musu mafita su fita waɗanda suke lalatattu Allah maɗaukaki ya shiryar da su kuma su ma ya kawo musu mafita su fita domin su ci gaba da ayyukansu kamar yadda sauran mutane suke rayuwa idan ba ku manta ba a karatun jiya mun tsaya a cikin suratu Yunus aya ta 83 yau za mu tashi aya ta 84 a cikin wannan sura mai albarka نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
الله تعالى يسير وقال موسى سيئ النبي موسى يسير يا قوم يا قوم تانينا إن كنتم آمنتم بالله إن هركني إيماني دا الله فعليه توكل تو كدوغرا ga Allah in kuntum muslimin in har kun kasance musulmai masu mika wuya zuwa ga Allah fa qalu sai suka ce ala Allah tawakkalna ga Allah muka dogara rabbana ya ubangijin mu la taj'alna kada ka sanya mu fitnatan mu zamo jarrabawa lilqaumi zalimin ga waɗannan mutane azzalumai wa najjina bi rahmatika ubangiji ka tseratar da mu da rahmarka min al-qawl al-kafirin, daga waɗannan mutanen da suka kafirce wa annabawan da ka aika musu. Idan ba mu manta ba, Allah madaukaki ya bamu labari a abin da suka gabata. Annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna bayan sun fita filin daga, wurin da aka sanya na lokaci tsakanin haduwar Fir'auna da rundunarsa da kuma Annabi Musa alaihi salam da Annabi Haruna. Lokacin da Annabi Musa jefa sandansa ta zama macijiya, sannan kuma ta lankwame dukkan kayan sihirce-sihirce wanda jama'ar masihirtan Fir'auna suka yi, wanda har wannan ya jawo al'ummar da suka zo a matsayin masu kalubalantar Annabi Musa da Haruna take suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, suka fadi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da Ubangiji Annabi Musa da Haruna. Har Ubangiji ta'ala ya bamu labarin cewa waɗanda suka yi imani da Annabi Musa alaihi salam a cikin ɓangaren zurriyar Fir'auna, wato a cikin kibbawa, ‘yan kaɗan ne su ɗin ma sun musulunta ne tare da tsananin tsoro da suke na Fir'auna da jama'arsa, saboda za su iya cutar da su. To a lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya yi nasara akan abokan gabansa Fir'auna da jama'arsa a filin daga, Annabi Musa alaihi salam ne sai kuma yake musu wannan wa'azi da nasiha. Yace, ya ku mutane na, in har kun yi imani da Allah, to ga Allah za ku dogara. Nan za mu ga cewa Annabi Musa alaihi salam wato yana jan hankalin Banu Isra'ila da zurriya da suka yi imani da shi Annabi Musa alaihi salam akan cewa kada su ɗauka suna da wata dabara in ba Allah ba. Duk abin da za su yi, duk abin da suke neman nasara a kansa, to su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, don shi ke ba da nasara. Da haka yace, in har kun yi imani da Allah, to ga Allah za ku dogara. Wannan yake nuna dukkan abin da ka sa a gaba a rayuwarka ba za ka samu nasara a cikinsa ba in baka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Tawakkali ga Allah yana daga cikin abin da Allah madaukaki ya wajabta wa masa imani. Don haka shi yasa lokacin da yace ku dogara ga Allah madaukaki in kuna da imani, in ku musulmai ne na gaskiya ku dogara ga Allah madaukaki, sai suka yadda da wannan abin da Annabi Musa ya gaya musu. Fa qalu ala Allahi tawakkalna, suka ce ga Allah muka dogara. Wanda yake nuna Banu Isra'ila sun miƙa wuya ga Allah madaukaki a wannan lokacin da Annabi Musa ya kira su zuwa ga Allah, suka ce sun dogara ga Allah madaukaki. Shi dogaro ga Allah abinda ake nufi da shi shine ka ɗauka Allah shi zai baka shi zai hana ka, ba wanda zai baka ba wanda zai hana ka. Dogaro ga Allah madaukaki a cikin zuciya ake kulla shi, ba a baki bane zaka ce na dogara ga Allah, alhali a zuciyarka ba dogara ga Allah ba. Duk abin da ake nema a duniya in dai har ka cancanci ka neme shi a al'ada yadda Allah madaukaki ya saba ba da irin wannan abin, ka cancanta, to ka dogara ga Allah ka nema. Kada ka ce ni ba ni da Ubangida wani, ni ba ni da uwa a gindin murhu, ai kaza, in ba ka da wani ba mai baka. To in kai wannan, to baka dogara ga Allah madaukaki ba. Amma dogaro ga Allah shine ka bi hanyoyin da ake bi na neman wannan abin, ka cika ka'idodin da ake nema, to dogara ga Allah madaukaki kawai. Idan ka dogara ga Allah madaukaki, to duk yadda aka yi Ubangiji ta'ala ba zai kunyata ka ba. Wani bawan Allah ne suka samu matsala da wani laktaransa. Laktaransa ya ce, ni fa na tabbatar maka sai ka yi kari oban wannan kwartin, duk yadda ka gane wannan kwartin sai ka yi kari obansa. Ya bashi haƙuri, laktara yake haƙura. Wannan bawan Allah sai ya ce, to shi kenan, ka ce sai na faɗi, ni kuma na ce na dogara ga Allah zan yi jarabawa. Wasu suka ce kar ma ka shiga, tunda ya ce sai ya kai da kai gara ka yi aftin ma. Ya ce a'a, zan shiga in zana jarabawa, na dogara ga Allah madaukaki, tunda ni dai na gane wannan kwartin kuma zan iya ci. Amma shi ya ce sai ya kai da ni, to ni na dogara ga Allah madaukaki kuma zan yi jarabawa. Wannan bawan Allah ya dogara ga Allah madaukaki, je karatu, ya je ya shiga wannan jarabawa, kuma dogaransa ga Allah madaukaki ya taimake shi. Sai da result ya fito, sai ga sunansa yana daga cikin waɗanda suka ci wannan kwarkwaro. ni wanda yake bani wannan labari lattaran ne da kansa yake bani labari shi yake bani labari da kansa bayan abin ya faru da Allah madaukake tashi jarraban wani sunan su yayi kusa iri daya yana so ya kada wannan bai kiyaye ba sai je kada wancan saboda dogaro ga Allah madaukake yadda zaka gane wato yadda girman dogaro ga Allah madaukake cikin duk abin da ka sa gaba a rayuwarka kada ka ce ba ni da gata ba mai mun ba kaza ba kaza ba kaza ba dai ka cika ga'idodi ba ka dogara ga Allah madaukake dan haka annabi Musa ya ce wa mutanansa indai kuna da imani ku musulmai ne na gaskiya to ku dogara ga Allah madaukake fa qalu ala Allah tawakkalna suka ce mun dogara ga Allah asali ma rashin dogaro ga Allah madaukake kafirci ne kace kai baka dogara ga Allah madaukaki ba ka dogara da wani abu daban domin yana daga cikin ashirkul asghar abinda Allah madaukaki yake yi amma sai kai tsammanin cewa kana da wata dabara da zaka jika samu wannan abun ba ta hanyar Allah ba ka dauka hakan ka yarda Allah madaukaki ne yake bayarwa amma baka dogara ga shi ba ka dogara da wasu dabarunka ne to a lokacin da kai wannan to lokacin Allah madaukake ya kunya tar da kai suka ce lalle mun dogara ga Allah madaukaki suka ce ya ubangiji kada ka sanya mu mu zama fitina ga waɗannan azzalumai me suke nufi da kada ka sanya mu zama fitina ga waɗannan azzalumai su dai azzalumai su nuni ma'ana ka rauna da jama'a da ba su imani ba to kada ka sa mu zama jarrabawa gare su daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce abin da yake nufi da jarraba wannan kada Allah madaukaki ya ba su nasara akan annabi Musa da jama'arsa suna nufin Allah madaukaki karka ba su nasara akan mu domin in ka ba su nasara akan mu za su dauka su ne akan gaskiya mu ne akan ƙarya kaga mu din mun zama musu ne kenan jarrabawa wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da karka sanya mu jarrabawa gare su ma'ana ya Allah madaukaki karka ba su iko su azabtar da mu domin babban burin Fir'aun da mutanansa shine su azabtar da annabi Musa da jama'arsa to ya Allah madaukaki karka ba su dama su samu damar azabtar da mu in sun azabtar da mu lalle za su dauka cewa su ne akan gaskiya mu ne akan ƙarya sai mu zama jarrabawa gare su ba za su yi imani magana ta uku su ne malaman da suka ce ya Allah madaukaki kada ka sa mu jarrabawa ga waɗancan ma'ana kar kai Allah madaukaki ga jarrabe mu da wata ukuba mu shiga cikin wani mummuna a rayuwarmu dan wannan zai sa su dauka cewa mu din akan ƙarya muke su kuma su ne akan gaskiya wannan ya hana su imani wato duk wannan malamai tana nuna cewa su waɗannan mutane suna gudun ne kada Allah madaukaki ya jarrabi Fir'aun da mutanansa da wani abun da zai hana su imani kenan kiran su suke yi wato so suke zo su imani wannan zai nuna maka ɗabi'ar mutanen kirki kullun so suke kowa ya zo ba gaskiya ba wai so suke yi kai in ka gane gaskiya shikenan sai ka zauna kai kadai a cikin ta ba a'a duk lokacin da ka gane gaskiya to burin ka kowa ma ya gane gaskiya ne zo yi hanyar annabawan Allah shine kiran mutane zuwa ga gaskiya kai ka bi gaskiya kuma ka kira mutane akan su zo gaskiya duk kokarin da zaka yi mutane su haukan gaskiya shi yasa addinin musulunci ya tsawatar akan mutanen da za su rinka da'awa suna kiran mutane zuwa ga addini amma kuma sai ka bar kore mutane suke yi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunassiru ku sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta musu yasa kuga annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa da yawa ya hana mutum ya tsananta ta yanda zai sa mutane su kosa su kasa jurewa har su guji addini shi yasa lokacin da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama labari Mu'adh ɗan Jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa yana jan mutane sallar isha'i ya tsame su ya karanta suratul baqara haka yazo a wata riwaya suratul baqara yake karantawa a sallar isha'i kuma sai ya je yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa a masallacin manzon Allah alaihi salatu wasalam sai ya tafi can masallacin kuma suna jira su shine liman kuma sai je dane su to wani da yaji an dame shi ya damu kawai sai fita ya fita idan shi ya fasa sallama dole ne ba zai salla masallacin ba wasu sai suka fara cewa munafiki ne banda munafiki ba wai ana sallah sai fita ya fita ai munafiki ne to kaga tunda an ce masa munafiki ai dole ne mafita ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ga abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira Mu'az dan Jabal yace ya turidu an takuna fattanan ya Mu'az yace Mu'az kana so ka zama mai fitinan mutane ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kana so ka zama mai fitinan mutane ne yace in za ka yi sallar ka kai kadai to ka dame kanka diyar da kake so amma in ka jagoranci mutane sallah to ka saukaka kuma a cikin sa akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai wanda yake mai gaggawa shi gaggawa yake yana da uzuri akwai abubuwa da yawa a gaban sa sallar kanuri waya je masallaci ana sallah ya ga limamin yana ta dogon karatu yace kai liman ma ka da uzuri mu muna da uzuri ya fita abin sa to akwai masu uzuri wani sauri yake yi yana da wani hidima a gaban sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saukaka yace in ka jagoranci mutane manzon Allah yake ina laifi ka karanta irin su wallahi idza yabsha wa shamsi wa buhaha irin su manzon Allah yake ka karanta wa mutane a sallar isha'i ko ba subahi ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a subahi yake ya karanta 60 zuwa 100 amma shi wani malamai suka ce kankan duba yanayin mutanen idan kaga mutanen duk rauni ne da su to ba za ka yi irin sallar da manzon Allah ma yake yi ba sai ka takaita ka rarrage akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma kaga mutanen jajirtattu ne irin sallar asubahi to babu laifi ka yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin wasu kuma suna fakewa da wannan hadisin su kuma sai su shakkatin yayyawa sai ka zo sallar asubahi ka jili mun ya karanta maka kulhu wallahu ahad to kaga duk wannan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar a kure mutane ne daga addini kada ai tsanani wa mutane ta yadda har za su kosa wannan masallaci da aka bani labari in aka tsaya a sallar a raka'a daya sai an karanta yi uku kafin ai ruku'u kuma baka yi saka huta a masallacin ba akwai yan hizba wai in ka tsaya zaka huta zaka sa mutane lalaci dan haka in dai kaga duka ka tafi hanyar ka tafi kaga wani akwai sanadi a ciki an tsaranta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'sir bashiru wala tunassiru ku rika yi wa mutane albishir ku gaya musu abubuwa na farin ciki kada ku rinka kore su ba kowane lokaci ne kawai ka rinka tura mutane wuta ba a'a ka rika yi a hankali ya danganta da yanayin mutane da ka samu idan kaga mutane sun shagala gaba ɗaya sun manta da lahira sun manta da makoma to babu lokaci ka tuna musu azabar Allah a lokacin amma ba wai kullum ya zama wa'azinka kullum wuta ba kaga akwai irin masu wannan wa'azin shi kullun labarin sa shiga wuta ba labarin yadda ake shiga aljanna hawa akarba kallahu ai ko alqur'ani ma yakan raraba ne yace yayi labarin yan aljanna kuma sai labarin yan wuta to dai yana daga cikin abin da ake so addinin musulunci ta yadda zaka ga hankalin mutane a hankali a hankali yassiru wala tu'sir bashiru wala tunassiru to kaga waɗannan mutane yanzu nan suka yi imani amma har suna addu'a kada Allah madaukake ya jarrabu waɗancan din da wata musiba da za ta hana su gane addini amma yau an yawa yi gari zaka iya samun mutane saboda su sun gane gaskiya shi ya gane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk wani mutumin da yake kan bid'a shi bai damu da ya gane sunna ba shi kawai ya ta masa dariya in a wajen wa'azi ne a tattake shi yayi dariya a ce an tattake su wane yau shi ba burinsa su gane gaskiya su dawo ba to wannan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Dawud cewa ai kada kai dariyar mugunta wa dan uwanka sai Allah madaukaki ya tsamar da shi kai kuma ya jarrabe ka akwai musiba da ta wuce a jarrabe ka akan addini ne? Babu musiba da ta wuce a jarrabe ka akan addini. To mutumin da baya kan sunnar manzon Allah yana kan bid'a, shi fa wannan an jarrabe shi akan addinin sa ne? Ba su yi karshen jarrabawa ke nan. Sai manzon Allah yake cewa Allahumma la tajal musibatan fi dinina, kada ka sanya musiba mu jarraba a cikin addini, domin ita ce mafi girman musiba. To wanda aka jarrabe shi da mafi girman musiba, ya kamata ka tausaya masa ne, ka jawo shi zuwa ga gaskiya ta uslubi mai kyau, ta hanya mai kyau, duk inda mutum ya kai kuma ga saban Allah, to ana buƙatar ka bi shi a hankali yadda za ka jawo shi. Za mu ga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama, lokacin da sahabbai suke buɗe wuta wa mutum, a lokacin manzon Allah kuma yake sanya yashi, yanyaya masa, yake yayyafa ruwa. Wani an zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an masa bulala ya sha giya yau. Gobe ma an zo da shi ya sha giya, an masa bulala. Yi ma haka. Wani yace Allahumma al'anhu ma akbar ma yusabihi. Yace ka wannan Allah tsine masa. Kullum sai an zo da shi an masa bulala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tal'anhu, kar ka sake la'antarsa, kar ka sake tsine masa. Fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Yana san Allah da manzon Allah. Kullum sai an zo da shi ya sha giya, amma manzon Allah yace yana san Allah da manzon Allah. To haka addinin musulunci ya kira karantar da mu bin mutane da yin kokari wajen duk yadda za a jawo su zuwa ga wannan fahimta ta gaskiya. Allah ka nasar da mu. Suka ce rabbana la tuj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika. Allah ka samar da ka tseratar da mu da rahmarka min alqawmil kafirin, daga waɗannan mutanen kafirin, saboda sun san irin shiri da ƙarfi da Fir'aun yake da shi, babu wanda ya isa tseratar da su a gaban sa ba Allah ba. Wato kun ga wannan yake nuna imaninsu da Allah maɗaukaki, saboda sun gamsu da cewa yanzu ba wanda zai iya kubutar da su daga Fir'auna da sharrinsa sai Allah subhanahu wata'ala.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تطوعا بقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
الله بيجيب أنت لو كنت عايش وأوحينا إلى موسى وأخيه. Sai muka yi wahayi wa Annabi Musa da ɗan uwansa, wato Haruna alayhi salam, an tabawwa'a li qaumikuma, muka yi musu wahayi muka ce ku riki li qaumikuma, ga mutananku bi Misra, a cikin Misra ku riki buyutan wasu gidaje, ku yi gidaje a cikin birnin Misra, waj'alu buyutakum qibla, sannan ku sanya gidajen naku su zama masallatai, wa aqimus salah, ku tsaye da sallah a cikin su, wa bashiril mu'minin, kuma ku wato Allah madaukaki yace wa bashiril mu'minin, kai albishir wa mu'minin, da kyakkyawan sakamako a gun Allah subhanahu wataala. Wato Allah madaukaki yana gaya mana anan, bayan Allah madaukaki ya tseratar da Annabi Musa alaihi salam da Haruna da waɗanda suka yi imani da su, sai Allah madaukaki yace wa Annabi Musa da Haruna su yi wasu gidaje a cikin Misra. Misran nan Misra da aka sani ne, wasu daga cikin malamai suka ce Misra nan ana nufin birnin Al-Iskandariya, wanda dai a cikin kasar Misra ne hadisi. To Allah madaukaki ya umarci Annabi Musa da Haruna su yi gidaje, waɗannan gidajen idan sun yi su, to me da su koma masallatai a rinka yin sallah. Malamai sun tattauna a ƙarƙashin wannan aya, menene sababin da yasa aka ce su yi gidaje kuma su rike su masallatai? Wasu daga cikin malamai sun ɗauki wannan ayar a zahiri da Allah maɗaukaki ce waje alu buyutakum gidaje, suka ce gidaje ake nufi, wato gidajen su same da su wurin sallah, saboda tsoro da Banu Isra'ila suke ciki, tsoron Fir'auna da jama'arsa, ba za su iya zuwa wuraren ibada su je su ibada a fili ba. Su kuma an haramta mutum ya je ya salla in ba a wurin da aka keɓance za a yi salla ba. Ka san yana daga cikin khususiyar wannan al'umma da Allah madaukake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah ya ce uditu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al'alamin, an bani abubuwa guda biyar wanda sauran al'ummomi ba su ba. daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallama yace waz'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zama wurin sallata kuma wurin wurin sarki na ma'ana wurin da zan yi taimama idan ban samu ruwa ba to waɗanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallama su an tilasta musu in da zaka yi ibada sai a wurin da aka keɓance za ka ibada to amma sai gashi banu isra'ila sun shiga wani mummunan hali waɗanda suka yi imani da annabi musa alaihi salam akwai suna cikin furgici da tsoro suka jira je wajen ibada su yi ibada don haka sai Allah maɗaukake cewa annabi musa da haruna su yi gidaje waɗannan gidajen kuma da za a yi a sanya su su zama wurin sallah masallatai ne da za a rinka yin sallah kaga albuyut anan ana nufin gidaje ne wasu daga cikin malamai suna cewa waj'alu buyutakum albuyut nan ana nufin almasajid ma'ana ku sanya masallatanku qiblatan su fuskanci alqibla wasu suka ce an ce su fuskanci alqibla su fuskanci makka ne kama abu ja'far ibn jarir at-tabari rahimahullah a cikin tafsirinsa yana cewa zahirin wannan magana tana nuna cewa buyut ana nufin gidaje ne yace wannan asali a cikin alqur'ani duk lokacin da aka faɗi wani lafazi kuma wannan lafazin yana da wata ma'ana sananniya to asali a ɗauke shi akan wannan ma'anan sananniya shahararriya ba ma'anar da ba a cika faɗanta ba sai jifa jifa sai inda wani dalili da ya kautar da wannan ma'anar a ɗauko wancan amma in ba haka ba asali in aka ce albuyutu a larabci ana nufin albuyutul maskuna gidajen zama su ake faɗa wa in kana wani lokacin akan ce buyut ana nufin wurin sallah kamar yadda Allah maɗaukake ce fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fi hasbuhu kaga albuyut ana nufin almasajid to amma ba shine asali shahararre ba shahararre shine an ce albuyut ana nufin albuyutul maskuna yace to in babu wani dalilin da zai hana a fassara wannan a matsayin gidaje to ba dalilin da zai sa a fassara su da masallatai amma kaga tunda Allah madaukaki ce fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yudhkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal kaga daga jin wannan jumlar kaga ana magana masallatai yace cikin dakuna ko gidaje wanda Allah madaukaki yace a riga daukaka sunansa a ciki a riga ambaton sunansa a ciki kaga waɗannan wani wurare ne wuraren sallah ne masallatai ne da haka sai sa ijma'in malamai da suka ce albuyut a wannan ayar tana nufin masallatai ne yace to amma nan babu wani dalili ba wata karina da take kautar da su daga cikin gidan ne ballantana kuma an samu ruwayoyi daga magabata na kwarai waɗanda suke cewa wato ana nufin gidajen su ne su rinka yin sallah a ciki Abdullahi dan Abbas Allah madaukake ya kara masa yadda yace an umarce su da wato su riki gidaddajin su a matsayin masallaci haka Ibrahim naka yace shi ba saboda tsoro da suke ji na fita wajen sallah shi yasa aka umarce su da su rinka yin sallah cikin gidaddajin su haka Mujahid Abu Malik da Ar-Rabi ibn Anas da Abdu'ab ibn Muzayyin da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam duka haka suka faɗa suka ce gidaddajin su ne aka ce su mayar da su wato su rinka yin sallah a cikin wanda da ba a ba su wannan damar ba waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu as-salata kuma ku tsaya da sallah anan malamai suka ce ubangiji ta'ala ya umarce su da su tsaya akan sallah su jajirce a cikin halin tsoron da suke saboda yana daga cikin abin da ke sa ka samu nasara ka samu taimakon Allah madaukaki sai da sallar ka yasa Allah madaukaki ce wasta'inu bi sabri wa salat ku nemi taimakon Allah madaukaki ta hanyar hakuri da kuma yawaita sallah idan kana so ka samu nasara akan dukkan abin da ka sa a gaba to ka tsayar da sallah akan lokacinta ka rika yin sallah a cikin jama'a ka rika yawan sallar nafil fili za ka samu taimakon Allah madaukaki shine ubangiji ta'ala a karshe yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi albishr wa masu imani da kyakkyawan sakamako Allah ka sanya mu cikin su na'am
wa qala musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu وأموالا في الحياة الدنيا ربنا منه عن سبيله ربنا اغلظ على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
نعم
قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعَانِ Allah
mai girma da daukaka yace wa qala Musa sai annabin Allah Musa yace rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna kai ne ka ba wa fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa zinatan kai ka ba su ka ba su kayan ado wa amwalan kuma ka ba su tarin dukiya fil hayati dunya a cikin wannan rayuwa ta duniya rabbana ya ubangiji li yudhillu an sabilak ya ubangiji sun bata sun bar hanyarka rabbana tumis ala amwalihim ya allah madaukaki ka shafe wannan dukiyar tasu wasdud ala qulubihim ka daure dukatan su fala yu'minu su zama ba su imani ba hatta yarau al'azab al'alim har sai lokacin da sai azaba mai radadi a lokacin da su da'awar imani qala sai allah madaukake ce kad ujibat da'watukuma haqiqa am amsa addu'arku fastaqima to ku tsaya akan abin da kuke kai na gaskiya ku cigaba da kira zuwa ga Allah wala tattabi'anni kada ku yarda ku bi sabilal ladina la ya'lamun hanyar mutanen da basu san gaskiya ba ballan tana tabita anan da muga cewa annabi Musa alaihi salam wato yana kokawa irin yadda fir'auna da jama'arsa da shi Allah madaukaki ya ba su falala ya musu arziki ya musu wadata ga kayan ado iri iri maimakon su gode wa Allah madaukaki su imani saboda wannan falala da Allah madaukaki ya musu amma sai ya zama cewa sun kangare wa Allah madaukaki ba su imani ba wannan yasa annabi Musa alaihi salam ya fusata saboda takaici da kishi irin na addini da bakin cikin sun kirin imani har yasa annabi Musa alaihi salam ya musu wata mummunar addu'a da Allah madaukaki ya ambata a cikin wannan aya wannan yana nuna fir'auna wato yana daga cikin mutanen da Allah madaukaki ya musu arziki domin ubangiji ta'ala ya nuna anan cewa annabi Musa ya nuna cewa suna da dukiya mai yawan gaske domin kaga dukiya idan ta yi yawa har aka koshi to lokacin da ake damuwa da kayan ado amma wanda bai koshi ba wa yake ta magana ado yanzu wanda yake magana abin da za a ci a gidansa da masara da kukan da za a kada ina ruwansa da kyakkyawar riga ko kyakkyawar hula in ka ba shi ma kasuwa zai kai yanzu wani da ka dauki rigar naira 10,000 ka ba shi gashi kyakkyawa sai zai shigo cikin gari da ita amma wallahi gara ka ba shi 3,000 ya je sai masara a gidansa saboda halin rayuwa da kuntun rayuwa da yake ciki in ka ba shi ma ba zai saba wani zai ce rigar babbar riga ce ma sai wani in jaza za ta kada shi ne saboda yin wanda take jikinsa to kaga in ka ji ana maganan ado to wani ya nuna an koshi ne idan an koshi an samu wadata to lokacin ne ake maganar cewa kayan ado to anan kaga annabi Musa alaihi salam yace Allah madaukaki ya ba su Fir'auna da jama'arsa ya ba su kayan ado ya ba su tarin dukiya a wannan duniyar ta amma kash wannan bai zama sababin da za su shirya ba sai suka bata zamu ga Allah madaukaki anan yadda yake cewa annabi Musa ya ce rabbana li yudhillu an sabilika wannan lamun din malamai sun yi maganganu akan wata irin lamun ce wasu suna cewa lamun ta'lili wanda in ka ce lamun ta'lili ne zaka iya fassara ta da cewa rabbana ya ubangiji ka ba su wannan dukiya li yudhillu an sabilika dan su batar da mutane daga hanyarka to in ka fassara haka sai ka ji abun yayi maka gwari gwari yaya za a ce Allah madaukaki ya ba su kayan ado ya ba su dukiya su ji daɗi kuma ya ba su ne wai dan su halakar da mutane to zaka ji fassarar sai ka ji tayi maka gwari gwari dan haka shi yasa sai wasu malamai suka ce to wannan yana nuna wannan lamun din ba lamun ta'lili bace lamul aqiba ce wato karshen al'amarin su bayan an ba su wannan dukiyar maimakon su imani amma karshen al'amarin nasu sai koma suna batar da mutane ita ce ake ce da ita lamul aqiba kamar yadda Allah madaukaki ba mu labarin kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi wa auhayna ila ummi Musa an arda'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin faltaqathahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana mutanen fir'auna sai suka tsince shi iyalan fir'auna sai suka tsince shi sai ce liyakuna lahum aduwan dan ya zamo musu maƙiyi wa hazanan kuma da damuwa da bakin ciki kaga ai ba sun tsince shi ne dan ya zama su da sun san zai za su dauke shi don musu damuwa za su dauke shi ne a'a lamul aqiba ne fa tasiru aqibatu amrihim sai al'amarin karshen al'amarin su sai ya zama musu makiyin su a halin lokacin da suka dauke shi ba a matsayin maki bane to ba na karshen al'amarin su abinda zai kasance sakamakon wannan ni'imar da aka yi musu shine sai su zama sun halaka sun bata Allah ka tare mu li yudillu haka jumhurul qurra suke karantawa ya wannan tana da bamba amma wasu daga cikin makaranta suna karantawa liyadhillu da fataha wa yaqu kamar yadda Nafi'u da wasu daga cikin makaranta suke karantawa rabbana liyadhillu ma'ana sun bata in an ce yudhillu kuma sun batar to mun jira daga cikin abin da Fir'auna da jama'a suka yi sun bata kuma sun batar da wasu sai ce rabbana adlif ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim annabi Musa ya ci gaba da musu addu'a mumuna sakamakon wannan rashin imanin nasu da basira yace ya Allah madaukaki ka wato ka shafe dukiyar su menene ma'anar ka shafe dukiyar wato daga cikin magabata suka ce Allah madaukaki ya sanya dukiyar da suka mallaka din ta halaka ta lalace wato daga suka ce ai a tsamsu anan dama kamar tagyiru khalqi hali ma'ana a canza halittar wannan dukiyar wato dukiya ce ga ta nan amma kuma sai Allah madaukaki ya canza ta a sifarta ga ta kana ganin ta amma kuma ba kudin bane yanzu kamar mutum ne ya aje miliyan guda misali a akwatinsa naira dubu dubu a cikin akwatinsa da a zo a sace wannan naira dubu dubun gaba ɗaya a sace su ya zama babu su da sai ya zo ya buɗe akwatin kuma sai ya ga takardun suna nan yadda suke amma duk sun koma farar takarda wanda zai masa ciwo to wannan shine a tsantsu a wajen wasu malamai ma'ana dukiyar tana nan amma sai ga zo ka same ta ga ta nan a surar ta amma kuma ta zama ba kudi ba suka ce haka Allah madaukaki kuma ya karba addu'ar annabi Musa ya mayar musu da kudin nasu kaga wannan ai damuwa ce zai kusa ka haukace gara a ce sace kudin aka yi da a ce ka zo ka samu kudin sun koma takarda to wasu malamai suka ce aka bayyana wannan dukiyar ta koma haka wasu kuma suka ce aka lalata dukiyar washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim ubangiji ta'ala wato annabi Musa ya roki Allah madaukaki ubangiji ta'ala ya rufe zuciyarsu ma'ana saboda bakin cikin da annabi Musa ya samu da bacin rai na rashin imanin su wannan yasa annabi Musa yake musu wannan mummunar addu'ar na cewa Allah madaukaki ya hana su imani wato ukuba kamar yadda Allah madaukake ya saba yi lokacin da gaskiya ta zuwa mutum idan ya ki karba to sai Allah madaukake masa ukuba da toshewa basirar sa ko da ya ga gaskiya ba wanda zai karbe ta ba to irin wannan addu'an ne annabi Musa yayi wa waɗannan mutane yace washdu ala qulubihim ka toshe zuciyar su fala yu'minu ba za su imani ba hatta yarawul azab al-alim har sai sun ga azaba mai radadi wannan azaba mai radadi wasu daga cikin malamai mafi yawa suka ce ana nufin wato al-gharq wato dilmiyar da za ta yi a cikin ruwa lokacin da ruwa zai haɗiye su to a wannan lokacin su yi da'awar imani kamar yadda kuma ya faruwa Fir'auna lokacin da zai mutu kamar yadda za mu ji insha Allah tabaraka wa ta'ala a karatunmu na gaba duk da cewa akwai ɗan sauran lokaci amma kasance muna da babban malami da ya bakunce mu a wannan masallaci mai albarka al-Sheikh al-Imam Salihu Ahmad Imam babban limam masallacin Abdullahi Dan Abbas da ke unguwar Sudin Salmani ya halarci wannan majalisa na mai albarka da haka zamu bashi dan sauran mintuna mu insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma yayin ga mu da yan kalmomi albarkaci wannan majalisa na mu akramakallahu fatatafaddal mashkuran wa ma'zuran insha Allah tabaraka wa ta'ala tabbashir
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول يا الله سبحانه وتعالى أن تكون فللك ذكرم سنسا يسعد دائر وانا لوكتي تكون وانا رانا تشابكي وانا وانا ترى وانا رمضان حجر المنظور صلى الله عليه وسلم شكرا دو ليا دري حدود 40 Allah madaukakin sarki ya hukunta ya kaddara dai wannan lokaci zamu samu kawo na ma'ana wannan masallaci na Umar bin Abdul Aziz dan sauraron karatun Al-Qur'ani mai girma tare da ainihin jin ma'anonin sa da abinda Al-Qur'ani ya kunsa na hikimomi daga bakin malamin mu kayan wanda yake kaddara ta same ni mallan ya gabatar da ni gozo wannan shine kaddara na zo sauraron karatu na rako mallan saboda falalan mallan a gare mu kuma ya ce wai wai zan ce wani abu to ni dai da sa abin da mallan yake so in ce ba amma dai ina mai fadin cewa Allah ta'ala ya saka ma wanda suka assasa wannan guri ko wanda ya assasa wannan guri ina fata Allah ta'ala ya saka masa da alheri wannan yana daya daga cikin riba da hikima da dabara da hangen nesa da jari babba wanda zaka bar mazuriyar ka Allah ya ba gudunmawa kai wani abu wanda yake na ainihin wato addini ne domin Allah wannan hikima ce wannan dabara saboda yanzu duk gado mai gado in yazo dai wannan masallacin zai barwa Allah amma yanzu da wani katon falo ne ko ta katuwar gona ne to ina tabbatar muku wanda ya gina masallacin nan kafin ya yi sati biyu an fara shawara da malam su wani da wani fa suna son bangare kaza nan saboda zai yi kifi ko akwai kifi a gurin amma dabara da wanda Allah ya rufa mara asiri ya yi kokari ya yi wa kansa dabara to da wannan nake ji hankalin kai na tare da yanwa Allah ya azurta wannan area ko wannan masallaci da malam wani jari ne wannan masallacin ita kanta ta samu saboda dukkan ba dan malam yana zaune ba Allah ne masa wannan falalar ko ka fada ko baka fada ba kyauta ce ta Allah yana ɗaya daga cikin malaman da inda Al-Qur'ani ne Al-Qur'ani to dukkan nau'in wani karatun Qur'ani da nada da na zamani ma'ana wanda ake rubutawa da alif an baki wau zal na shine wanda misalin zaka ga wani gardi yace maka ya kwarance akai to malam wannan ya mar Allah ya mar wannan arzikin tun daga can tun da farar safiya hatta kai matsayi ya rubuta alqur'ani da hannunsa wannan zalika fadlullah yu'tihi man yasha ga kuma an shigo albarka ta wannan falalar da aka taso da ita Allah ya masa arziki har ya tsallaka ya ji kasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu na addini to muna fata Allah ta'ala duk albarkace ku da malam a wannan area Allah ya ba ku ikon ainihin wato dauriya da ainihin sauraro da makalewa saboda adabi falalan da ke tare da malam muna fata Allah ta'ala ya saka masa da alheri ƴan uwa ni abin da zan ce zan ja hankalin kaina ne tare da ku cewa ita rayuwar da muke ciki wannan rayuwa ce ƴar ɗani guntuwa ce ba ta da tsayi a ido in ka ganta sai ka ga kamar tana da tsayi amma ƴar guntuwa ce ƴar kankani ne to yana da kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana a cikin Al-Qur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cikin hadisai daban-daban game da wannan ita duniyar to yana da kyau mu yi dabara duk inda kake me kake yi kai wane ne to ka yi dabara ka san abin da za ka tanada saboda gobe alkiyama in ka ganka da lafiya lafiyar nan aro aka baka ita in ma Allah ya barka akwai lokacin da za a kai shekaru sun gama ya mutsaka duk kakare tukurutiya jari ce ga matashi wanda Allah ta'ala yasa ka fahimci addini to wannan jarin bai kamata ka dauke shi ka halakar da shi ba duk zaka samu matashi ko matashiya sai tana gama kaman ai mutuwan ta bai zo ba ko mutuwan shi bai zo ba bari ya fanta ma bari ya chaba bari ya tuda yaje yayi karo kafin ya ankara wata rana ya ganshi ga ainihin malakul mautu ya zo zai dauki ransa kuma ranar babu nadama kuma nadama ba za ta yi amfani ba saboda haka ina jin hankalin kai da matafanmu maza da mata wajibi ne ku tausaya ma kanku rayuwar duniyar nan guntuwa ce idan kina makaranta ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin iyayenki ki kare tarbiyyar gidanku in kana makaranta ka ji tsoron Allah ka kare mutuncin gidanku ka kare mutuncin kanka ka kare mutuncin tarihin iyayenka saboda ana samun matasa sai ga mutun ya je gaba ɗaya ya zubar da rayuwarsa kwata kwata mutane sun ganshi wasu sun san shi amma gaba ɗaya ya zubar da tarihin gidansu yana ganin rayuwar kurciya za ta kai shi ko yana jiran watakila sai in ya gama rayuwar kurciya zai je ya huta ko zai tuba ko zai yi kaza to musamman yanzu yadda ake ganin mutuwa ga ta nan duk wanda ya shekara 50 katal zuwa ainihin wato baya kawai ya san ba irin mutuwar da ake yanzu da ba haka ake yin ta ba da sai ka dade baka ji mutuwa ba kuma da idan an mutu ana damuwa amma in saboda tsaban yawan mutuwa sannan da mutuwan ba excuse ba hura usul ba penalty haka kawai sai ka ji an cewa ne ya tafi yanzu haka ake mutuwa mutuwan glow so da wannan lokacin ina jin hankalin kaina tare da ku cewa da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar mana ababe mai wa'azi guda biyu daya mai magana shine littafin Allah na biyu shine mara magana ita ce mutuwa ko a masallaci na mun yi sallar magariba da mutum ya fito mun yi isha da shi ya fito mun yi asuba da shi amma wace gari da safe sai ga shi wajen karfe 10 ana ce to mu zo ya cika lafiya kalau a kusa da mu nan wata baiwa Allah an gama hira da ita an gama komai mijinta ma yayi waya da ita sai da safe sai da safe amma sai da asuba ga shi da safe ana masa waya ka zo jana'izar matanka ta cika to wannan rayuwar ta shagaltar da mu kada mu manta cewa muna da guri wanda yake zamu je kuma daga je an je can babu mai dawowa kakanninmu suna son wannan duniya suka tafi suka bari iyayenmu suna son wannan duniya suka tafi suka bari mu ma kuma wata rana zamu tafi mu bari saboda haka ina jin hankalin kaina tare da ku mu yi riba mu dage in kana office ne Allah ya baka aro ne in kana dan sanda ne Allah ya baka aro ne in kana soja ne Allah ya baka aro ne in kana immigration ne Allah ya baka aro ne in kana shagon chemist ne Allah ya baka aro ne da lokaci da dukiya duk gwada ka ake za a zo randa za a yi taji ba daidai bane kana dan kasuwa kana sai da kayan haramu kana taimakon barna kana taimakon fasadi baka kyauta ma kanka ba kana dan kasuwa musulmi ina fata Allah ta'ala ya sanya mana albarka malam da yake wannan kokari da dauriya Allah ta'ala ya kara karfafa shi Allah ya albarkaci zuriyarsa da tamu baki daya Allah ka yafe mana dukkan kurakuranmu sannan ka sata mu Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin ta dukkan abin da Allah ke hadawa bayi na rahama da gafara da intawa muna fata Allah ta'ala ya hada mana Allah ka sanya mu a ciki Allah ka dukkan yayi mu baki daya subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.